Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 14 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaron kasar a jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso. Haka kuma za ku ji yadda matsalar sauyin yanayi ta haifar wa manoman Nijar asara. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamuna bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Ghana. Albarkacin watan Ramadan za mu darasin da muka koya ko muke koya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Russia Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jen Psaki ta ce game da jawabin kisan kiyashi, shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya. Abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili. Kamar yadda ya kuma bayyana a jiya, ba shakka za a gudanar da shari'a a kotu, amma yana magana ne da abin da ya gani a ƙasa, abin da muka gani duka na zalunci a ƙasa. Gwamnatin kasar Japan ta baiwa Najeriya tallafin dala miliyan 2,400 don aikin ƙarfafa tsaro a gabar tekun Gini, yayin da bangare ɗaya kuma ita ma tarayyar Turai ke shan alwashin ƙara taimakawa. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Director General na hukumar da ke kula da gababin ruwan Najeriya, Dr. Bashir Jamo, ke bayyana haka yayin da ke ganawa da wata tawagar tarayyar Turai. Bayanan sirri, tattara shi, sarrafa shi da kuma aiki da shi, in ji Dr. Bashir, ya taimaka gaya wajen samun ƙarin nasara a sha'anin tsaro a gabar tekun Ginin. Jagoran tawagar tarayyar Turan, Sir Nicholas Martinez, ya ce tarayyar za ta ci gaba da kasancewa kawa tare da bada tallafi musamman a yarjejeniyar Yaounde na samar da cikakken tsaro a tekun Gini. A baya-bayan nan dai tarayyar Turai da ma kasashen Turawan da kuma Amurka har ma da kasashen Asiya na ƙara nuna muradi akan gabar tekun na Gini, abin da yasa ake aza ayar tambayar cewar ko ta kamaimai menene muradin su. Da masanin fika Alhaji Baba tsohon babban sakatare ne a hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika bakwai.
Waɗannan kasashen suna da bukatar gubataccen mai daga nan Najeriya, sannan kuma kawo kacaccen mai. To idan akwai matsala a hanya dole zai shafe su kuma zai shafe mu.
A bangare ɗaya, babban malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, na ganin yakin da ake tafkawa tsakanin Russia da Ukraine ka kuma ya zama ƙarin dalilin da yasa Turai ke rubun Najeriya a halin yanzu.
Wannan gas din da muke da shi a Najeriya yafi mai, ya rubanya mai, wasu sun ce ma ya kai su 100, kuma yana cikin gas din da yafi kowanne dadin sarrafawa a duniya. Yanzu kudade za su fito da su da yawa, tsari za su zo su yi sosai su kawo fasaha don su ga cewa sun fara morar wannan arziki da yake wurin, saboda su kautar da lokacin da Rasha za ta isa su shiga kakanuka.
To in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka tabbatar da rasuwar jami'an tsaron ƙasar a jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso da jihar Agadez iyaka da ƙasar Libya, inda 'yan bindigar sun kai har a ranar Talata ta gabata. Salamuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da ta aike wa manema labarai a yammacin jiya Laraba, ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta fara ne da fayyace abubuwan da suka wakana a yayin harin da 'yan bindiga suka kai akan tashar binciken 'yan sanda ta Fetal Kole da ke jihar Tillaberi. 'Yan sanda akalla bakwai ne suka rasu sanadiyar wannan hari na yammacin Talata 12 ga watan Afrilu, yayin da wasu hudu ke cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai, sai wasu shida da suka dan cikata. Haka kuma 'yan bindigar sun kona motoci uku mallakar 'yan sanda, uku na hukumar 'yan sanda, sannan sun kona shaguna da runhuna da dama kafin su arce da motoci uku na aikin 'yan sanda. Sanarwar ta kara da cewa a ɗaya bangare a ranar Talatar da ta gabata wasu ƴan bindiga sun kai hari a mahakar zinarin garin Jado dake jihar Agares inda jami'an tsaron gar national 4 suka hallaka ɗaya ya jikkata sannan maharan sun gudu da motoci biyu a washegarin kai waɗannan harhare ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu a madadin takwaransa na cikin gida ya ziyarci tashar bincike ta Fitar Koli domin tantance zahirin abubuwan da suka faru yana mai jinjinawa jami'an tsaron Niger a game da abin da ya kira jajircewar da suka gwada a yayin kafsawar su da ƴan bindiga ya kuma kara da cewa gwamnati za ta ci gaba da daukan matakan da za su bada damar murkushe aika-aikar ƴan bindiga a fadin kasar wannan shine karo na biyu da ƴan bindiga ke afkawa tashar bincike ƴan sanda ta Fitar Koli a kasa da wata guda a daidai lokacin da rundunar sojan Barkan ta kasar Faransa ke jiran samun izinin girke askarawanta a yankin da Niger da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka bayan ficewar su daga Mali a dai bangare masu sharhi akan sha'anin tsaro na alakanta harin da aka fuskanta a mahakar zinarin Jadan jihar Agares da yanayin da ake ciki akan iyakar Libya da Niger da yadda abin yake a iyakar Libya da Chadi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
gwamnati da agaji na kasa da kasa sun ce suna maraba da tallafin da kasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar kasar Russia amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kudade daga irin matakan agaji na gaggawa a Afirka gabas ta tsakiya da sauran wurare mafi yawa rikicin yan gudun hijira ne ya haifar wanda ake buƙatar maida martani na musamman cikin tausayi da taimako inji wani jami'in kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato Save the Children yawan tallafin kuɗi da Save the Children ta samu zuwa sauran kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya tallafin da ke fitowa daga gwamnatin Amurka haɗin kai daga tutoci launukan Ukraine na nufin matakin tallafi ne na ban mamaki inji Gregory Ram wanda ke sa ido kan bayar da agajin jin kai kuma mazaunin Washington bakin haure daga ƙasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Greg Abbott dan jam'iyyar Republican da ya alkawarin tura su zuwa babban birnin kasar bayan an gama binciken su na shige da fice na tarayya akan iyaka ofishin NASA ya ce wannan wani bangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo ƙarshen soke doka ta 42 da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba wacce ta ba hukumomin shige da fice damar fitar da bakin haure cikin gaggawa akan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka motar bus ɗin ta taso ne a ranar Talata daga Del Rio na jihar Texas kuma ana sa ran za ta sauke bakin hauren kusan 35 a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol a cewar rahotannin motar bus ɗin ta farko ta isa kusa da gine-ginen da ke kusa an kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da waibi cikin wani jirgin ƙarƙashin ƙasa na birnin New York a ranar Talata da ta wuce kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya Laraba da yamma a birnin New York Brian Case kamar yadda lauyan gundumar gabashin New York ya shaida wa manema labarai an kama Frank R. James mai shekaru 62 a unguwar East Village da ke Manhattan bayan da 'yan sanda suka samu labari ana zargin James da tayar da wani hayaki a jirgin ƙarƙashin ƙasa sannan kuma ya buɗe wuta kan wasu da ke cikin jirgin lokacin da jirgin ya tunkari tashar 36th Street a Brooklyn ɗaya daga cikin tashoshin birnin an harbi mutane 10 yayin da aka ba da rahoton cewa 5 suna cikin mummunan yanayi amma suna samun sauki ana sa ran za su murmure ƴan sanda a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia sun kama akalla 'yan jarida 7 jiya Laraba ciki har da wakilin BOA lokacin da suke ba da labarin rikicin gidan yara a babban birnin kasar Hargeisa an saki Sagal Mustafi Hassan wakilin sashen Somali ta BOA bayan an tsare ta na wani ɗan lokaci amma sauran 'yan jaridan na can a tsara a ofishin 'yan sanda na tsakiyar birnin Hargeisa daga cikin 'yan jaridar da aka kama akwai wakilin BBC Hassan Galiyet ɗan jarida na gidan talabijin ɗin yankin MMTV Muhammad Ileg da Ahmed Mahmud Yusuf na tashar talabijin ta Sa'ab. Sai dai hukumomi ba su bayyana dalilin kama ƴan jarida ba. Abokan aikinsu da ƴan uwansu sun shaida wa BOA cewa wasu daga cikinsu suna yaɗa shirye-shirye kai tsaye a lokacin da aka kama su a wajen gidan yarin, inda ake tsare da kusan masu aikata laifuka da ƴan ta'adda 150.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna jamhuriyar Niger, inda matsalar sauyin yanayi ta taka muhimmiyar rawa wajen haifarwa da manoma asarar wasu kayan amfanin gona na makudan kudade. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗo mana.
A shekarar bana, manoman da ke jihar Agadez da ke arewacin Nijar sun samu kansu a cikin matsalar noman albasa, dankalin Turawa da dai sauransu sakamakon ƙarancin ruwan sama da ambaliyar ruwa da magusowar hamada, lamarin da haifar da kuma bayan amfanin gonan da suke samarwa wanda suke fitar da shi zuwa kasashen ƙetare, inda manoman suka tabka asarar da ta kai biliyan 3 na sefa, kamar yadda Malam Hamisu wanda shine daraktan manoman jihar Agadez ya bayyana.
Ga amfani da muke samu a shekara, bana ya rage sosai saboda rishin ruwa. Manoma da yawa sun bar yawancin garakensu, bayan sun shifka su fa sai suka bari wani sashi na garake suka bari saboda babu isasshen ruwa wanda za su ci gaba da bada ruwa. Kowa ya dauki daidai abinda yana tsammani ruwan da aka gare shi za su isar da abin da ke amfani. Shi yasa bana amfanin da muka samu gaskiya ya rage sosai. Cikin kashi 3 kashi 2 ne muka samu, kamar mun samu wajen kamar kwatankin ton 30,000 haka. To shekaran nan duk fannin albasa da fannin dutar da tafarnuwa da komai da komai mun yi asara wajen kusan miliyar 3.
Domin tabbatar da ganin an samu fita kan irin matsalolin da manoman suka fuskanta, yasa gwamnatin tallafa wa manoman da irin shuka da kayan noma don inganta harkokin noma. Muhammad Ma'azu Umar Sanda, daraktan gidan gona na jihar Agadez.
An samu ambaliyar ruwa a nan Nijar. To wannan ambaliya ta yi ɓanna ƙwarai, kun ga akwai ɓanna da aka yi wajen garake. To dangance da haka nan tallafi na iri wanda abin ya shafi masu aikin noman rani, a jimilta dai kamar kilogram 343 ne aka samu na irin ruwa, shi ne na salati, na shu, na karoti, na albasa, su ne wannan tallafi aka ba. Wuri ne dai wanda ya kamata a ce gwamnati din abin da zai iya ya kawo musu don saboda rayuwarsu ta gyaru.
Sakamakon dogaro da shigo da kayan abinci a ƙasar Nijar da ƙasashen ƙetare, ya samu noman yin kira gwamnati na ta samar musu da kayan aiki domin ciyar da ƙasar. Alhaji Hamma shi ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma a Agadez.
Idan muka samu wannan taimakon, idan ya zamanto ta tashi da gaske, ko kuma mutane da gwamnatinsu suka mai da niyya suka jawo ruwa, garin fulawan nan da ake kawo ko wuri semul da ake nema sai an so shi daga wata ƙasa, ko kuma an yi wani sumogalcin shi nan ma sai a yi su, sai kamfanoni garin burudin kana nemi shi nan za ka saye shi, dama na nan ne na aka yi komai, saboda alkama idan aka yi da yawa ko dawa ai naka ta za a yi. Nuka kuma sai da injiniyoyi manya kamar izin na waya masu nuka. Mu kuma gaskiya manoman namu idan suka samu wannan hanya za su yi shi wannan aiki.
Yankin Agadez wata babbar cibiyar noman albasa da dankalin Turawa ne, lamarin da yasa ake fitar da su zuwa kasashe makwabta irin su Benin, Senegal, Burkina Faso, wanda manoman suke fatan samun ƙarin tallafin gwamnati domin bunƙasa aikin noman. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Let's go.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku isurar mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta san kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Yau muke bankwana da Aminu Yaro dan wasan kwallon guragu dake Ghana. Bakon shirin wanda ya shafa shekaru akalla 17 yana rayuwa a kasar Ghana. Ya je ne da sunan aikin sakar kujeru da dinkin tamola. Zaka ya samu takardar shaidar zama dan kasa har ma ya kauri yar kasar Ghana. A hirarsu da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam. Dan wasan kwallon guragu Aminu Yaro ya gargadi jama'a ta ci gaba da tallafawa na kasassu da abubuwan da za su nisantar da su da sana'ar bara.
Na zamana sabon zango kamar jin shekara 16 ko 17 kenan. Wasu ma su a kirana saboda ma murzule da nake na wall rider ma suke kirana. Yawanci yaran sabon zango in ba ka ce rider ba ba su gani. Saboda shi menene tallafi in samu kan hanya babba in samu wani container in samu wannan abin zan nemi wasu yara ma ciki in koya musu wannan aiki kamar irin saka kujeran ga da ball inga da ake dunkewa in ya kude duka mun ni ma na samu yare in war koya musu so ba gaskiya ba ni ma sai in ji dadi na ga yanzu aka yanka diba zuwa rede tanga guragun mu da yawa sun rage bara wasu su annan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye eh wasu a jin a rede ta ni in na gani aka sa amin yamin dadi saboda kaga in tallafin na haka ya tiya kaga yawa mu mutanen mu sai ga an barbara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je yayi bara tara mu na hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani family shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba zai saka shi cikin wani tunani na banza Allah ya kuma shayi shayi Allah ya kuma wani swata
kana kewan gida
eh ina kewan gida sosai sosai wan kai magana da yan uwaye na duka matana kuma ta mu'amala da su matana ba ta zuwa Niger ba amma irin wanda take mu'amala da yan uwaye na gida ta ce ta zuwa wurin kuma ba ta zuwa ba
kafin da ka iso cikin shekara 17 ka koma gida
eh na koma gida na zuwa gida in dawo na zuwa in je in dawo amma ban ji ma saboda iyali na yana amma gaskiya dai yanzu dai zama na Niger da wuya don ko Allah min dalili albarkacin yara na da matana ban yin cina koma Niger saboda matana din nan gani yara na kuma su gane su ki kaga yanzu in ba Allah ya sa mini ni je Niger ni samu wani tallafi mai kyau ba wanda ne hisamu nan gaba ban yin cina kuma gidan zamura din gida ban da wani aikin da nake yi
fa da bambanci tsakanin Niger da Ghana
eh to bambancin Niger da Ghana abu guda ne kaga kamar abin da ke faruwa yanzu kaga ganin wasu yan uwayen mu sun kai to Niger suke bara wata da ganta da goyo gatar ciki kuma ta da miji sai mijin ne ya barta ta zo ta ya bara kan hanya gatar gode yara shine bambancin Ghana Kadiba abin da ya kama Balga Bako Zabila yazo Tamali duk matan Ghana ba ka taba ganin wanda za ta zo ta tara maka hannu akan kan danja ko wani bara haka a'a kai suke yi su nemi abin skici kuma kaga duk wanda ke neman halalin shi to na rantsi da Allah shine kan gaskiya wallahi wallahi zan ina zaman ga wallahi nace maka ni gurgu ne wu amma in na samu sana'a wallahi ko sai da ruwa na samu stoyin ne ayi in dan ya biya mini bukata na ni ne ayi ka gane ko amma su yawanci ranan gaba garan wani yace zai je ya sai fridge guda biyu sa cikin container su rinka sayan ruwan su a sa shi ya dauka musu na yin container da fridge ya biya kawai su biya kudin latu sa ruwan su zo su sayar wallahi kin zuwa sun kai
na gani wato sun fi son baran
sai su a ganin sun fi son baran da wannan abin kuma barin wulakanci ne dan na dai yaro ba tarbiya yaro bi samun tarbiya mai kyau bi samun walawa mai kyau yo in yaro ne ya girma baka san hannun da zai je ba ni ina zaman ga yo yaro na cikin Ghana region yake zuwa sun na dauki yaro na na taya ni a kasa zan je da shi mutane sun gani kuma wasu sun tambaya na yaro na ce nan in ce musu wallahi yaro na ni za ka kai shi su in ce musu eh wasu su mamaki ga ni gurgu Allah bani yaro mai kyau gashi kuma na dauki yaro zan je da shi kuma ni kashi su ya dawo farkon zo shi da zo ni zai fare ma a tutukan je wurin umman shi kuma ni ke rarrahe a kasa in kai yaro na hasku hammadan in suke mamaki da sun danne mata bado ne suke saboda kokarin da suka gani ma yaro na asku su a ganin kai ba wallan ga Allah ya rike shi amma jiki duk karin cibiyar shi
gargadi zakai ma guragu da suke nan kasan Ghana ke awatar da barace-barace gabaki daya
lalle guragun da muke nan cikin Ghana abinda nake ga mai uwaye na shine mu duka guragu ne kuma guragun da kake gani duka kenan cikin Ghana wanda yazo da wanda ke Ghana yawanci duk wanda kage sa kanshi wannan bara jaraba ne mu duka mun sani mu duka guda Allah ya taimake mu da abinda zamu kula yaran mu gobe su zama wani abu su duma mu su hidda mu cikin bara kullun watan da muke yaran mu kenan mu duka mu ayi mu neman mu Ghana zaman lafiya mu neman kuma kasashen da mun kai to Niger da Nigeria zaman lafiya saboda akwai wanci mutanen wannan gama tashi hankali ya kawo su kuma yau in gurgu ya kasuwanci wallahi wallahi ai hawala katan da shi in din ba container gare ba wani ya azuka ya ma sai ga wani dai sai saboda ya gani yawon ga sai da kazan zo yansa amma kuma akwai ya fito ga wajin wani anan bai da kama kai ba bai ka bari kanka da dauda ko wani abu ka zo ka sai da wani abu ne sai kaga bai ko ba gaskiya ba
mun tattauna da daya daga cikin wato guragu kenan kun ji irin nasarori da ya cimma da irin kalubale da yake fuskanta a matsayin sa na wanda Allah subhanahu wataala ya masa jarabta da nakasa ni ne naku Hamza Adam daga nan birnin Kumasi Ghana
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Aminu Yaro dan kwallon gurago mai bugawa kungiyar Ashanti Warriors Kumasi da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mun lafiya
to gaida malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ruwan Abbas sai shigo mana da sharhin jaridan Ghana
jaridar Ghanaian Times za mu so masharihin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine hukuncin cewar mukaddashin kakakin speaker zai iya kada zabi mai kara ya koma kotun koli yana roƙon a saki wannan hukunci jaridar ta ce Justice Abdullahi wanda lecturer ne na shari'a a Jami'an Professional Studies Accra UPS a takaice ya faɗa cewar ra'ayin wancan lokaci da kotun koli ta bayar cewar muƙaddashin kakakin majalisa zai iya kiɗan kansa a zancen no in ana neman adadin da za su iya kaɗa ko kuma dai yanke hukunci kuma yana da haƙƙi na kaɗa zaɓinsa wannan hukunci kuskure ne a ranar 9 ga watan Maris masu shari'a su 7 da Justice Joseph Docheki shugabanta sun tsaya akan cewar muƙaddashin kakakin majalisa da ke jagoran majalisa a lokacin da babu kakakin majalisa zai iya kada zaɓinsa al'adan aikin sa kai an nufaci matasa 100,000 cikin shekaru 5 Jaridar Daily Graphic ita ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ajiya ya kaddama da wani shirin aikin sa kai na matasan kasa NYVP a takaice a Kumasi tare da kira ga matasan kasar nan da su dau sabbin manufa wa kasar da kuma ungunnin su. Yace shirin zai samar wa diyan Ghana wata daman bayar da gaddamawar su ba tare da la'akari da matsayin ilimi, siyasa ko kabilar su ba domin ci gaban kasar. Yace shirin na da ainihin rukunoni 13 da ake sa ran zai nufaci daukar matasa 100,000 nan da shekaru 5 masu zuwa. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta waito wannan labarin zamu yi gaskiya wurin amfani da harajin E-Levy. Akufa Addo ne ya faɗi haka kuma jaridar ta ce shugaba Akufa Addo ya nana ta dagewar gwamnati wurin tabbatar da gaskiya da adalci wurin amfani da kuɗin da tara ta zartar da tsarin wato harajin nan na E-Level wato E-Level Act kenan domin ƙara wa masu biyan haraji ƙwarin gwiwa game da abin da shugaban ya ce ajandar gwamnati wurin gabatar da wannan ainihin ƙudurin doka wadda yanzu ake cewa Electronic Transfer Levy Act 2022 Act 1075 yana da muhimmanci wurin inganta tattara haraji haraji ko kuma kuɗi domin bunƙasa tattalin arzikinmu da kanmu da inganta halin rayuwa da tattalin arziki da kuma ci gaban ginshikai a ƙasar Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwanullah, wani irin darasi za mu iya koya ku a lokacin da muke wannan azumin Ramadan?
Sunana Alhaji Lukman Abbas Lokman Wata. To azumi dai alhamdulillah a lokacin wannan azumin na ganin sakiya cikin jikina sosai. Yanzu sai ka tafiya ka je guri mai nisa ma za ka gani kamar ma ba ka yi tafiya ba. Kuma ni arkan ruwa ne ke shanin aikin ruwa, kuma alhamdulillah muna ba da ruwa jama'a sadaka albarkacin wannan azumi mai albarka. Kuma idan na je wurin daktar ma shi ma yana mamaki ya yi sanki ya yi zo a cikin jikinka saboda albarkacin wannan azumi. Isa azumi ne ya ga amfani sa cikin jikina kwarai, ba ma ni kai ba ko abokanina ma sukan fari su kuma sanki ya zo musu wannan wata saboda albarkacin wannan fadila azumi mai albarka. Alhamdulillah ta wuskan ibada babu damuwa, saboda idan ka je masallaci za ka yi mamaki jama'a ko ina ba wurin sa kafa suna albarkacin wannan wata. Waɗanda ba sa zuwa masallaci ma za ka gani shekara da shekaru za ka kowa ya Allah masallaci albarkacin wannan wata mai albarka. Sai sa akwai sakiya kwarai, kana sanin lallai an shigo cikin wani wata daban, wata mai albarka shi ne watan Ramadana. Wannan yake da farko ba aka bane sakiya albarkacin wannan azumi. Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yana raba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Rasha Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jen Psaki ta ce game da jawabin kisan kiyashi, shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya, abin da yake ji a bayyane yake, kamar yadda ake gani zaluncin a fili. Kuma ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ce suna maraba da tallafin da ƙasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar ƙasar Rasha, amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kuɗaɗe daga irin matakan agaji na gaggawa a Afirka, Gabas ta Tsakiya da sauran wurare. Mafi yawa rikicin ƴan gudun hijira ne ya haifar, wanda ake buƙatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako, inji wani jami'in ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa, wato Save the Children. Bakin haure daga ƙasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Kurt Abbott ɗan jam'iyyar Republican da ya yi alkawarin tura su zuwa babban birnin ƙasar bayan an gama bincikensu na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin NASA ya ce wannan wani ɓangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo ƙarshen soke doka ta 42 da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba, wacce ta ba hukumomin shige da fice damar fitar da bakin haure cikin gaggawa a kan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka.
To a gaye sheka masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai can kuma da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatarwa, sai Salaman Abo wanda ya bada umarni ga injiniyanmu na yau Mr. Tony Pollack. Ni Sarfila Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.